sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa radio a kuma si Ghana mun sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa halin da ake ciki a kudu maso gabashin Najeriya bayan zaman gida da ɗan awarin IPOP suka tilasta wa mutane da sunan juyayi marigayen yakin basasa ba mamaki a shiga zaben kananan hukumomi a jihar Jigawa ba tare da NPDP ba don takardun kudin sayan fom amma bangaren jam'iyyar ya ce inda ba kasa ake gaddamar kokawa mutandika a jamhuriyar Nijar ya yi ba wasu joji don diramikiya akan ƴan Boko Haram a Adamawa an sa kafar wando daya tsakanin makiyaya da manoma kan filin da aka ce an ware don kiwo a yau Litinin muna dauke da shirin zauren matasa na VOA tare da Nasiru Adamu El Likaya zamu kammala da sharhin jaridan Najeriya to amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Gwamnatin jihar ya yi alƙawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum 88 a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba a arewa maso yammacin kasar maharan sun kai hari kauyuka 8 suka kashe mutane kuma suka saka mazauna tserewa yan sanda sun ce mutum 88 suka mutu an dai fara samun bayanai ne a ranar Asabar da ta gabata mai magana da yawun gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Bagud ya faɗa jiya Lahadi cewa maharan sun shigo ne daga jihohin Zamfar da Niger makwabtan jihar wanda suka sace shanu da lalata amfanin gona a yan shekarun baya bayan nan yan bindiga suna ta kai har-har kan al'ummomi da ke yankin wanda ya tilasta dubban mutane da ke zaune akan iyakar arewacin Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar A jiya Lahadi Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka inda za ta kai ziyara ƙasashen Guatemala da Mexico a kokarin gano yadda mutane za su zauna a ƙasashen Honduras da El Salvador su daina yin ƙaura zuwa Amurka yayin da dubban bakin haure suke kokarin tsallako iyakar kudancin Amurka da Mexico Harris tana kokarin ta kulla wata yarjejeniya saboda ƙarin haɗin kai kan tsaro da ci gaban tattalin arziki dan mutane su ci gaba da zama a kasashen su duk da cin hanci da rashawa a yankin yana da sarkakiya wanda batu ne mai wahalar gaske shugaba Joe Biden ya nada Harris wadda ba ta da gogewa sosai kan manufofin harkokin kasashen waje aikin warware rikicin bakin haure a Amurka da nufin neman hanyar dakatar da kwararren bakin haure ta hanyar mutuntaka da kuma hana shiga Amurka ta hanyar da bata dace ba za ta gana da shugaban Guatemala Alejandro Giammattei a yau Litinin sannan a gobe Talata za ta gana da shugaban Mexico Manuel Lopez Obrador labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gwamnatin kasar Burkina Faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Solhan da ke arewacin kasar Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Red Cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil wanda a jiya Lahadi da safe ya amsa buƙatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a Dori wani gari a arewacin Burkina Faso. Lawrence Sage, shugaban tawagar kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross a Burkina Faso ya shaida wa BOA cewa bayan neman taimako daga hukumomin kiwon lafiya a Dori mun tura rabin ton na taimakon kayayyakin aikin lafiya. Wanda suka hada da magunguna da sauran kayayyaki da suke da matukar muhimmanci a tura su ba tare da bata lokaci ba an kai harin ne a ranar Juma'a da daddare a ƙauyen Solhan wanda yake a lardin Yagha kusa da iyaka tare da Niger a cikin kasar da ke yankin Sahel a jiya Lahadi mahukunta a Isra'ila suka tsare wasu fitattun ƴan gwagwarmayar Palestinawa biyu da suka yi fice a duniya lokacin da suka nuna tarjiya yayin da ake kokarin korarsu daga gidajensu a unguwar Sheikh Jarrah da ke gabashin birnin Kudus da Isra'ila ta mamaye. Yan sandan Isra'ila sun kama Mana El-Kurd yar shekaru 23 a gidanta jiya Lahadi kuma sun bar wani sammaci ga dan uwanta Muhammad a cewar babansu. An ba da rahoton Muhammad ya kai kansa ga yan sanda bayan da ya samu labarin sammacin. tuni dai aka saki iyalan Al-Qur din biyu. Kamfanin dillancin labaran kasar Faransa AFP ya rawaito cewa ɗan sandan Isra'ila sun faɗa manema labarai cewa ana kyauta zaton Mona Al-Qur ta shiga cikin tarzoma da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan a Sheikh Jarrah. Wakilin Amurka kan zaman lafiya a kasar Afghanistan, Zalmi Khalilzad, tare da wata babbar tawaga sun haɗu jiya Lahadi tare da shugabanni a Kabul don tattauna haɗin kan ƙasashen biyu bayan janyewa Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar nan da zuwa wa'adin ranar 11 ga watan Satumba. Tattaunawar na zuwa ne yayin da mayakan Taliban suke ƙara kai har-har a fagen yaƙi kan dakarun gwamnati wanda suka kama gundumomi 9 ciki har da 6 a makon da ya gabata tun lokacin da sojojin ƙasashen waje suka fara janyewa a watan da ya gabata. An kashe ɗaruruwan mayaka daga ɓangarorin biyu da kuma 'yan Afghanistan fara hula, mai magana da yawun shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa jiya Lahadi cewa tattaunawa tare da tawagar Khalilzad ta mai da hankali kan abubuwa uku da suka haɗa da tsaron ƙasa da tattalin arziki da kuma taimakon jin ƙai. Muhammad Amiri ya ce wakilin Amurka ya faɗa wa Ghani cewa Washington duk shekara za ta ba wa Kabul $3.3 billion a cikin shekaru biyu masu zuwa don taimakawa jami'an tsaron Afghanistan da ke faɗa da Taliban.
Yanzu kuma sai babin rahotanni. Bayan dawowa daga umarnin da 'yan awarin IPOP suka bayar ga mazauna jihohin kudu maso gabashin Najeriya su zauna a gida da sunan juyayin waɗanda suka mutu a yakin basasa a shekarun 1967, lamura ba su dawo daidai ba don fargaban hare-haren 'yan kungiyar kan cibiyoyin tsaro da fararen hula musamman 'yan arewa. Ga rahoton Lamida Abubakar daga Port Harcourt.
'Yan arewacin Najeriya da dama da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum na ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga.
Sunana Suleiman Ibrahim suna albasa kowane ilmu su ce muna zaman zulumi kuma da sauran 'yan uwanmu wanda suke ƙauyuka lungu-lungu. Misali can NBC inda aka zo ɗaukar su mutane sun ji tsoro fiye da zato.
Sunana Alhaji Abdullahi Jiku Muhammad ya ma mai tallar ilmu ce ko ina a lungu kowane ko ina sauje an jibje su sannan kuma duk wanda to da mota dole ya tsaka hannu ne a sakin gine babu kowanne ke ɗauke da bindi da sannan ki shiga kwarta ku wuce.
Ko da yake dai rundunonin tsaro a yankin sun baiwa jama'a ƙwarin gwiwa na su fito su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Misali akari da yadda aka karfafa matakan tsaro, rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta ce a tsaye take domin tabbatar da an kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. DSP Bala Elkana shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar.
Mutane ko suna harkokinsu na kasuwanci ba tare da wani tashin hankali ba, ko ina kuma muna da ma'aikatan mu suna santare. Soji muna da mutum ɗaya da muka kama cikin wa'anda suka kai hari wani ofishin mu a nan Oji.
To sai dai kuma jama'a na ci gaba da fargaba sakamakon tu'annatin 'yan kungiyar ta IPOP.
No rational human being, we want it all fellow human being to be peace, necessarily like that.
Yana cewa ne rayuka da dama sun salwanta sakamakon hare-haren 'yan kungiyar IPOP. Yace kuma mun ga dimbin jami'an tsaro na soji, haka na nuna an karfafa matakan tsaro. A makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka halaka tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Shawara Goodluck Jonathan wato Ahmad Goodluck da kuma halaka wani alkali a jihar Enugu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya ce saboda dalilan korafin 'yan siyasa ba zai ci gaba da jagorantar sayawa 'yan takara kuɗin fom ɗin tsayawa zaɓe ba a inuwar PDP a jihar Jigawa. Lamido azantawar da yi da gidan Radio Freedom Dutse yana amsa tambayar ni kan shirin PDP na shiga zaɓen ƙananan hukumomi na jihar. Sule Lamido ya ce a shekarun baya jam'iyyar ke ɗaukar nauyin fom ɗin 'yan takarar amma sai lamarin ya jawo korafi. Wasu na cewa ana ɗauki ɗora har wanda ya yi wa jam'iyyar takara ya nuna tamkar ba a sansani. Bisa wannan dalili, Alhaji Lamido ya ce a kowa ya sayi fom da kansa ya gwada farin jininsa a takarar. Tsohon gwamnan ya ce tuni ya gano hatta a mazabarsa a Kiyaku ɗan takara ya kasa sayan fom ɗin.
A matsayin mu na kamar family ba za a yi abu a kan san zuciya ba, a sa ɗan takarar ya kamata sannan a ɗauki nauyin sa. Wannan abin da aka yi ya ka kuma haifar da wani abu daban, in ka san sai ana musu kama kariya ana musu ɗauki ɗora har wanda ya takarar gwada ce ya tafi ba a san sa. Gata shi ne ai kai ɗani jimi'a ce masa abubuwa saboda to fahimci fata naka ne wannan laifin na ayyaku na bari a yakin mun da su nan gaba zai zabi kowa ne ko logan mun za a yi na karko ma an ba kowa dama yaje sai fundin sa ya biya kudi ya takarsa mutum goma ne a baza ba kasan su dai fundin su goma a zo a fita da kudi bane ba wani abu haka din shi zai ka zama lafiya to kaga da kace ba a sa kudin bai zo ya ta wagari a ce wai dan abun kunya zai jiga PDP ko zan shi ga zabe wai kan kun guda shida kariya ma hata a baza ba ta tun da ke PDP a Najeriya wannan ba za a ce ko babban faduwa a wagari a ce ba fadin takara saboda ba kudi bai biya ba
wani matashi dan gani kashe ne din takarar gwamna na PDP Aminu Ringim wato Haruna Sha'ibu din Zomo ya ce Sam Lamido baya biya wa ƴan takara form kuma ko bai sa baki ba ƴan PDP za su yi tasiri dan Zomo ya ce tsoma bakin Sam Lamido ne makan jefa jam'iyyar a tarbar faduwa zabe dan yanda yake ragarwa APC da sunan a zauna lafiya
ga dai abun sirrin da Sam Lamido ya faɗa abun mamaki har ma cewa yake wai amma zaɓar sa ba ba a samu dan takarar kansilan da zai sai kuma tsaya takara ba saboda iyalin da zai kowa tambaya ta nan daga 2015 zuwa 2019 zuwa yau idan akwai wanda bai tsaya wa form ya tsaya takara a jam'iyyar PDP ko shi ko masu magana da yawun bakin su to sai mana ya tsaya ma wa na form ya taimake ni takara 2015 dai mun tsaya da ƴan takara kuma ne masu arziki kowa yana da kuɗin da zai takara sa 2019 kuma kowa ya ji da bakin da fitowace shi ba zai bada kuɗin sa ba ni dai na san daga 2015 Allah ya sani zuwa 19 babu wani wanda bai tsaya wa form dan dan jam'iyya ne hede in ka banda dan ciki banda dan cikin ciki a faɗa wani wanda za a ce wannan dan ya tsaya mata form ya tsayar da hita kara ko ya fadin ma saboda haka idan ya ce ya daina tsaya wa mutane form wannan yana ga mutane da suke bin sa ne dan suna tunanin cewa zai tabbake su ko su zabe ko da kudi dan Allah dan Annabi su kauce domin me ai siyasa da ake yi dan duniya ne idan na bi ka kana ikirarin ba ka tabbake fa gidan radio yayin da ka danne na fadi ai ba da dabar kuka saboda haka idan kai ba bawon bawa bane idan mutum je dan kansa yake ma ko kuma a dan talakawa yake su zabe tabbake su domin duk abin da kake tambaya nan zai yi ba zai yi ba
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja al'ummar jamhuriyar Niger musamman a yankin Difa na yabawa sojojin saman kasar dan nasarar da suka cimma ta rutsawa da ƴan Boko Haram daga damagaram ga rahoton Tamar Abari
tunda aka fara wannan harkan Boko Haram wannan ba mu taba yin dadi kaman bana ba da a zo a kashe nan jirgi bai tashi ba
san ma gwamnati kwanta ne da kara dan sarani ba shi da sanda ne zai kasu
kiran da zamu yi kaman muke gama da ya mun ga halamun shi da wannan sabon gwamnatin na Muhammad Bazoum da ya hau baje ko ina ba an fara cin galaba yanda aka fara samun nasara wannan Allah ubangi ya sa a kare abin cikin kankanin lokaci
mun kan zaman garin Difa abin da ya faru gaban lalle inda a ce tun da farko haka sojoji suke da zamu gani al'amarin zai ja baya ba zai yi gaba ba
ɗan kungiyar farar hula daga nasu wace sun ce wannan mataki wata alama ce ta sauyi cewar Abubakar Isa na kungiyar Mujadek
yana tahiyyatar da ne yanayin rikon mulki mu da ma mun yarda da sojojin mu dan saboda lokacin da abu yake da zahi amma siyasa tana shiga cikin tahiyyan aiki na jami'an tsaro yake hana su aiki to yanzu tana yiwa cikin wannan tahiyya mulki na shugaba Bazoum an samu sauyi na fitan hankali al'umma gaba daya na jihar Difa dai ya ba su mamaki
dan majalisa honorable Bulu Mamadu cewa yi ana iya cewa ƴan Difa sun fara gani a ƙasa
sai mu yaba ma shugaban ƙasa mu shakara biyar akai mun taba gani ba dirgi ya je ya wani a zahiri ko sun yi wannan sakani sun talaka da bai ganda idon shi ba amma ai wannan mun gani zahiri a idon
a bai dai waɗannan jirage a jirge suke a sto wanda wasu ƴan kasar ma ba su san akwai su ba yanzu kuma su ne aka kakkabe ƴan Boko Haram din da suka kawo hari a baya bayan nan a yankin na Difa Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
a jihar Adamawa makiyaya da manoma sun shiga musayar kalamai kan wani fili da makiyaya suka ce an ware musu dan kiwo inda manoma suka nuna rashin amincewa da bayanin wakilin Ayola Salisu Garba ya aiko mana da rahoto
lamarin rigicin na dabda faruwa ne a karamar hukumar Yola ta Kudu a wani yankin daji mai suna Lende ɗan kifi a yayin da gwamnatin jihar Adamawa take ta mallaka wa makiyaya wannan yankin su kuwa manoman suka ce ba za ta sabu ba bindiga a ruwa sai bijika da ke zama Fulani makiyayi a wannan yankin wanda ya tabbatar mana da cewa
kullun gamu a mai jimilla yana ce mana mu yi fa hakuri famu yadda fitina ya tashi a wannan fili manoman wasu ma ba mu san inda suke ba dai mu dai muna ganin su kawai suna zuwa wuri dajin namu ne shekara 30 muna nan fili wasu mu yara na duk a wurin aka aife su irana ga gwamnati ya hamzarta yayi kokari ya raba wannan fitina
Ziratun ba dake zama manomi a wannan yankin ya tabbatar mana da cewa ba su samu wani takardar sheda kan cewa gwamnatin jihar ta mallakawa makiyaya wannan yankin ba
mu ga takardar ta makekeciyawa gwamna ya kawo barma mai su shano filiba yanzu muka shekara 7 da muka shiga cikin dajin amma yanzu ba ta mai kai abin da aka ci mu bari da muke noma cikin wannan daji ba mu taba fada da fulani ba yanzu idan aka ci mu tashi mu yan gudu hijira ina za mu je kamar da suke gaddara da wannan dajin gwamnati mu ma muna gaddara da shi haka
Alhaji Muhammadu Jingi dake zama mai jimillan Ellefate ko yana sanar da cewa manoma da makiyaya suna kuka a wannan yankin
kowa ya sani wannan girezi mai zafi ne na fulani lokacin da suka shiga babu wanda suka tambaya ba su tambayi gwamnati ba ba su tambayi mai jimilla ba ba su tambayi hakimi ba su sun shiga suna neman abinci na rubuta takarda zuwa ga commissioner Lato saboda su zo taya ne mu daidaita waɗannan mutane su waɗanda aka same su anan suke sama da shekara 50 ma suke anan
Malam Bashir Ahmad dake zama sakataren gwamnatin jihar Adamawa cewa yayi
gwamnati da ta wuce ta yanka wurin ta ba mu wasu dan siyasa fili kaga kenan an dauke filin kiwo ba ma dan siyasa waɗanda kuma kila ba abin da za su amfani shi ba ko kuwa yanke wani bangaren filin a ba mu mutane dan siyasa shine gwamnati ko ta soke kaga kenan an maida ta ba a crazy da amma in wannan ne suke cewa an mallaka ma makiyaya eh shine fassaran haka a Hausa to hakan ne
Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
tukar da sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirin mu na gaba
Zauren matasa masu sauraro barkanku da dawowa shirin zauren matasa na BOA dake tabo abubuwan dake ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayayyaki shin miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na BOA zamu ci gaba da tabo lamuran tabarbarewar tsaro ne da muka zanta akai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe Sambo Jibrin Samboja da Adamawa Hawwa Abubakar Buhari Yunus Kumuriya da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zarin kalubalen tsaro da tasiri ko akasin haka na bin lalama don karbo waɗanda barayi suka saci ku kasance da shirin zauren matasa na VOA
kwanakin nan rundunar yan sandan jihar Kano ta kama wasu yan fashi wanda wani ɗaya daga cikin makotansu ne ma ya hada kai da wayansu gurbatattun mutane ina gan daga jihar Sokoto ma suka zo suka shiga gidan mutumin nan suka saci motarsa da wani laptop ɗinsa da wayansu abubuwa masu muhimmanci a tattare da shi kuma ina ganin yadda ita Hawwa ma take karawa mata yan uwanta ba ta so a faɗi laifukan su ɗaya daga cikin matar jagoran nan ita ma an je an kawo ta ita take aje musu wayannan bindugu ma da suke fita wayannan munanan ayyuka a
tattare
ita ce ne adana makamai to kaga anan ya kamata a ce mu ma akwai irin rawar da zamu dinga takawa wurin idan mun samu wayansu bayanai na sirri muna taimakawa jami'an tsaron nan
ai wato Buhari kai maganganu wadanda sun a wannan kana kokarin gaba kace kana kokari ko in ce kamar kana ma kana bada rigar kariya ma ita gwamnati amma gwamnati inda mu zamu fito a matsayin mu na matasan Najeriya muke kallon muke kama ƙara kama laifin gwamnati gwamnatin nan babu irin kuri ko cika baki da bata yi mana akan na'urorin zamani masu aiki da kokwalwa masu sarrafa kawunan su da kawunan su wanda an ci mana alwashi a musamman a nan babban birnin tarayya Abuja an ce za a kawo wasu kamarori wanda duk wani junction za a ajiye kamera duk wani mai dauke da kayan laifi ko kuma wani wanda yake dan ta'adda wannan kamarar da katin karo gurin ta za ta nuna cewa akwai dan ta'adda a guri kaza to ban taba ganin an fito gwamnati ta nuna mana jajircewanta da kurewarta ta hanyar wannan kamarar an ce an kama wasu yan ta'adda a cikin daji ba sai a zamu tunanin cewa gwamnati ta dauki himmar daji da wayannan
gaskiya ne shi akan bakana gwamnati ba ta da niyya gwamnati ba ta ma fara ba saboda mi abokina wani mutum da take tare shi a makaranta karshe yar na yi nan daidai ziyara aka sace mashi waya nan muka biya aka muka je yan sanda gwamnati nan kuma aka ce sai mun biya kudi a tarakin muka biya an gane wai ta yaya za a yi mutum ya biya kudi a gane mashi waya
ba za ga wani mutum ba rai fa
to gaskiya kamar a wannan lokaci daidai kan maganan tirakin dinnan da kai sai ya tuna min da sabon ministry da aka ajiye wanda mai girma Dr. Isa Alifanta ne yake wakilta kaga wannan abu ne wanda shi wannan minister a cikin ministocin da gwamnati nan take tafiya da su kusan zan iya cewa shine ministan da kusan ni a gani na a matsayina na matashi wanda nake kallon ya bada goyon baya 100% a gwamnati kuma aikin sa yana tafiya saboda ni in ba ma a zamanin wannan minister Isa Alifanta ba ni ban ga wani minister da yazo wanda ya gwada jajircewa akan wannan ba kuma sannan akan tsaron nan akan harkar tsaron nan
sai dai kuma da zo magana jami'an tsaro ne wasu jami'an tsaro ba wai kasa suke wa aiki ba suna kansu aiki ne don wani ko da ka kawo jami'an tsaro labari ga ana gogan ta'addan cauri kaza ko ga kanta da suna gogar kai har yauri kaza to su karan kansu abu ne za su fara ga maka za su ka maka excuses ne za ci a motan ba mai a koko motan mu kloshi dinta ba su da ke an je gyaran kloshi da sauransu ga baki daya
to ai jada
wannan abubuwan
da kake wannan magana akan jami'an tsaro ni tabbas na yadda da maganan ka amma kuma ni abinda nafi zargi a matsayina na matashin Najeriya akan harkar lamura ta barbarewan tsaron nan ni ina zargin ma su kansu jami'an tsaron saboda sun dauki abin sun mai da shi hanyar neman kudin su duba ga yadda zaka ga jami'an tsaro sun fito suna aiki to ita gwamnati tana biyan su wani allowance da take biyan su na dutin wannan lokacin kai ba na mantawa a arewaci arewa maso gabacin nan lokacin da tsaro ya tabarbare mana musamman jihar ta ta Yobe lokacin sojojin da ake tura su dutin nan kudin da ake ba su kai duk sojoji hatta kura tun sojojin nan kowa ya hau mota musamman sojojin da aka kai mana a Yobe jihar ta Yobe bayan jihar ta Yobe wayanda aka zuba mana su cikin garin Port Harcourt babu wani sojan da bai hau babbar mota ba kaga ashe sun mai da abun hanyar samun kudin su to ina kira ga mu karan kanmu matasa da mu tashi mu gane cewar
ke ga makakan cewa abun da sanake ga makakan cewa lalle tabbas wasu jami'an tsaro ko gurbatattu wasu sun shiga ba don su a kasa aiki ba sun shiga don su a kasu aiki ne
koda jami'an tsaro to mu kuma da ni da kai wata irin rawa muke bayarwa wurin bawa wannan al'umma gudunmawa shin da gyara ai daga gida ake fara shi da ni da kai sau nawa muka tsaya muka yi tunanin cewa me yake shiga angonmu me yake fita angonmu shin ni da kai sau nawa muka samu record muka je muka kai wa jami'an tsaro wanda in ba ya aiki da shi ba mu fito mu gaya wa duniya
kai Buhari
abin da ya kamata mu duba kenan
ne Buhari ya kata a kasar nan lokacin da
wani kike ce an kai ba an kai wallahi wasu ba sa daukan mataki ba
yau ma
sha da dama ba sa yi ba
nagori ba
a kai report nan ne saboda ko ka kai kai aikin banza ne
to yanzu ke hawo da yake fadin haka sau nawa kika kai
ban kai ba amma wai sun kai kuma an ki ai musu
to an ba mutum bai kai ba dan labari za a baka akan abin da baka tabbatar ba wannan labari ne wanda ba za ka iya tabbatar da shi ba ni a matsayina na Buhari ya kamata in na samu labari in tabbatar da cewa na kai shi in samu kwararren hujja yadda idan ba a yi abin da zai taimaka wa kasa ba shi kansa wanda ka kai wa dan akwai ragaba da shi
Buhari da
Buhari da abu da sawa ragaba da shi
na gabar shi din suriya suke dauka zaman tsaron nan ba za ka samu aikin zaman tsaron nan ba za ka samu aikin nan ba zai kai bashin hanci ka
tun haji ka biro dan da ka ta Buhari shi magana da yamma ta za ka yi shi mai yadda cikin dalilan da yasa ake samu matsala wurin jami'an tsaro don yanzu haka dan sanda kan nan kurtuwa kan nan kan ka zama sai ka dauki 250,000 ka ba ka bura da ta da Buhari to taya ne za ya ta wani hasar wannan wanda ka biya kuɗi ka dauke su ne za su
ka kai su tunan da Buhari a nan za su yi abinda nake so da tunan da Buhari a nan jada
kuɗin su
da suna shugaban hukumar AFCC da aka sauke shi magu yawa a lokacin da aka nada shi a shugaban hukumar AFCC ya fito da cewar akwai tukunci babba in aka samu wanda ya kwarmata labarin cewar ya ga inda wani ya je ya boye kuɗi a nan a jihar Kano akwai waɗanda suka kawo kwarmatan cewar akwai gidajen da aka danna makudan kuɗaɗe su daga ƙarshe ma abin rashin ne juya da mujiya su aka koma aka ji aka wulakanta to ina ga su jami'an tsaro mu karan kanmu musamman jihar mu kai jihar ka tana cikin jihar ta tana ciki wanda mu ga manta ba a baya
kuma ya za
ka ga kana tunanin jami'an tsaro ne ka tafi abu da ka zo gurin sa tun da ka ba da sani to kai din za a dawo a dakile ka
lai yau dokan ta kafa AFCC ta karan kanta kan naka zaman shugaban ta don ma aka ce dole sai kana dan aikin dan sanda ko ba haka ba to dan sanda shine shugaban hukumar AFCC kaga su ma suna cikin jami'an tsaro su karan kansu ko ba haka ba su hukumar AFCC ita karan kanta ita ma jami'an su ma hukumar
jami'a ne na tsaro ne
kaba. To ka tabbatar da jami'an tsaro ne, amma kuma me yasa kake tunanin tsaro mu
ne ke so gane a rai baya?
Mun ji za mu bada
ke so gane a nan shine. Ita harkar tsaron nan ba wai iyana haƙƙi ne da ira ta kan iya jami'an tsaro ba. Haƙƙi ne wanda kai ma kana daga cikin sa. Me to idan ka ce shi ga laifin sa, ai kai ma dukkan ku nan dukkan wayannan surutun da kuke, har yanzu ba wanda ya kawo ta kokarin hujja wanda ya samu cikakken labari na sirri ya je ya kai wa jami'an tsaro wayanda ba su dau mataki akai ba, ko da shi wanda ka kai wani bai dau mataki akai ba, ai akwai sama da shi. To abinda nake so gabani anan shugaba, ya kamata a ce idan ka dau ka kai wa jami'in tsaro bayani na sirri wanda shi kaga an samu tangarda a gurinsa, wani shi na zuwa da labari ne
wanda ga shi ne abun ya faru da ni shugaba. Annan muka kai labari wasu ne suka harbe wani a gaban yan sanda, gaban jami'an tsaro, da washegar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru, kuma an sa wayannan mutane abun da suka fara cewa osu sabalan na wannan division ugo division abun da ya fara cewa a abun nan mu da muka kai report din mu ma detaining din mu.
Masu sauraro, a nan za mu sake dasa aya a shirin wannan makon, in Allah ya kai makon gobe za mu daura. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Na Najeriya dai sun fi karkata ne game da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka da dakatar da ayyukan kamfanin Twitter. Jaridan Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana ra'ayin wasu masu fada'aji na kasar, irin su Professor Wole Soyinka da Femi Falana, inda suke bayyana matakin da cewa karan tsaye ne ga tsari irin na demokradiyya. Sai dai a bangaren ta gwamnatin Najeriya ta hannun ministan yaɗa labarai Alhaji Lai Muhammad ya bayyana cewa gwamnati ta dauki matakin ne domin kare mutuncin kasar da kuma tsaro. Ita kuwa jaridar The Guardian ta bayyana cewa wasu mata ne na arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana, inda suke neman a yi zaben raba gardama domin 'yan yankin kudu maso gabashin Najeriya da ke neman su balle su samu damar ballewa cikin ruwan sanyi. Zanga-zangar wanda wata mai suna Hajiya Hadiza Adamu ta jagoranta, sun nemi gwamnatin Najeriya ta baiwa 'yan kabilar Ibo damar ballewa domin kafa ƙasarsu ta Biafra. Ita kuwa jaridar The Vanguard ta ruwaito cewa sanannen fasan nan na addinin Kirista TB Joshua ya rasu a birnin Lagos a ranar Lahadin nan. TB Joshua, wanda ya kafa cocin Senegal Church of All Nations da ke birnin Lagos, ya yi karin suna wajen mabiya ta kafar sadarwar YouTube kafin daga bisani kamfanin na YouTube ya fitar da shi. Haka kuma ya fuskanci suka a lokacin da wasu mabiyansa da 'yan kasar Afirka ta Kudu suka rasa rayukansu a lokacin da suke gudanar da ayyukan ibada a shekarun baya. Sai kuma jaridar Daily Trust cewa kimanin mutane 66 ne suka rasu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai musu a karamar hukumar Danko Wasagu da ke jihar Kebbi. Kakakin 'yan sanda a jihar DSP Nafi'u Abubakar ya shiga jaridar cewa ayyuka kimanin 8 ne 'yan bindiga suka kai har-haren, lamarin da kuma ya haifar da mutuwar mutane da dama. Sai kuma jaridar Leadership ta cewa wani yaro dan shekaru 3 daga cikin 'yan makarantar Islamiyya 156 da 'yan bindiga suka sace a wata makaranta da ke garin Tagina a jihar Niger ya rasu a ranar Lahadin nan. Ya rasu ne sakamakon karar bindigogi na 'yan ta'adda, da 'yan bindigan suka nemi a basu kuɗin fansa na naira miliyan 200. Akwai dubban 'yan gudun hijira da suka kauracewa a ƙauyukansu ga kuma tare a wasu garuruwa teku hada garin Kwandagora. Sai kuma jaridar Blueprint ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawan na kira ga 'yan jaridu a Najeriya da su tashi haikal wajen samarwa ƙasar mafita daga halin da ta shiga na tsaro da sauran matsaloli da ke yi wa kasar tarnaki. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na hantsi a madadin muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke na gabatar da shirin. Don kwana da ku, mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.